sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Litinin 18 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke fara cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Kungiyar alƙalan kotunan tarayya a Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba, za ku ci kan menene? Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ya kamata hukumomin China su yi takatsantsan kan alƙalmomin da suke fitarwa da ke nuna raguwar masu kamuwa da cutar coronavirus. Sannan a Uganda an tura sojoji su yaƙi fari.
Kanan labaran kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya da masana sun fara sharhi game da cewa Najeriya ba ta cikin jerin kasashen da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ke ziyarta a Afirka.
In ka tsaya ka kalla magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana Amerika ta zo kasan nan.
Har ila yau a Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron kasar cikin rudani.
Wannan abun da ya faru tsakanin shi NSA da Chief of Staff ya gwada ma Najeriya cewa abun da muka faɗa shine gaskiyar magana.
Sannan muna tafa da shirin noma wanda Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu ga Mahmud da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kungiyar alƙalan kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandan a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar kungiyar mai shari'a Cynthia Roof ta shaidawa muryar Amurka hakan, inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alƙalai batun da shi ake sa ran zai mamaye taron. Kwai da ke ta kaucewa faɗaɗa bayananta, amma dai shari'ar ta ce wato ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba, shi sa suka kira taron a yanzu. A makon da ya gabata ne dai ma'aikatar shari'ar Amurka ta shammaci jama'a ta yi sassauci ga Roger Stone, wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokokin ƙarya da kuma hana doka ta yi aikinta a lokacin binciken shishigin da Rashi ta yi a zaben Amurka. Masu shigar da ƙara sun nemi kotu ta yanke mai hukuncin shekara 7-9. Hukuncin da ya kamaci irin waɗannan laifuka. Amma sai ma'aikatar shari'a ta yi sassauci ga Stone bayan da shugaba Trump ya shiga shafin Twitter ya yi korafin cewa hukuncin shekara 7 ya yi tsauri da yawa kuma rashin adalci ne. Shi dai Stone babban aminin shugaba Trump ne. A yau Talata, jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa mutum 72,000 ne suka kamu da cutar coronavirus zuwa yanzu, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi 1,900. Waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum 98 da suka kamu da cutar, wato suka mutu sanadiyar cutar, sannan 1,000 da wato lamarin da ya ɗora babban nauyi kan fannin kiwon lafiyar ƙasar ta China, ya kuma sa hukumomi suka hana shige da fice a wasu yankuna a wani mataki na daƙile yaɗuwar cutar. A jiya Litinin, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce alƙaluman baya-bayan nan da hukumomin China ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar, amma ya ce akwai buƙatar a bi abin sannu a hankali.
This trend must be interpreted very cautiously. Trends can change as new populations.
Ya ce ya kamata a yi takatsantsan kan yadda ake bayyana alƙaluma. Al'amura kan iya sauyawa yayin da cutar ke ƙara shafar wasu yankuna. Saboda haka ya yi wura ayyana cewa za a ci gaba da samun raguwar alƙaluman. Kafar talabijin ɗin ƙasar ta China ta ruwaito cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a yau Talata, hadda shugaban asibitin Wuchang da ke yankin Wuhan inda cutar ta fi kamari. Tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg ya yi nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba Trump a zaben watan Nuwamba. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yaɗa labarai na NPR da PBS suka yi, wanda aka fitar a yau Talata, ya nuna cewa Bloomberg ya samu goyon baya da kashi 19%, wato yana biye kenan da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ya samu kashi 31%. Wannan sakamako na nufin Bloomberg ya kai kashi 10 da aka gindaya a matsayin takin da ake buƙatar ɗan takara ya kai cikin mahaurori 4 da aka yi kafin ya shiga zango na gaba. shi dai tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden shine na uku da kashi 15 cikin 100. Senator Elizabeth Warren ta samu kashi 12 yayin da Amy Klobuchar ta samu kashi 9 sannan Pete Buttigieg ya samu kashi 8. A da ranar uku ga watan Maris za a yi babban gangamin jam'iyyar ta Democrat inda jihohi 14 za su fidda gunin da zai kara da shugaba Trump a zaben watan Nuwamba.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar hotannin mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan Najeriya da masana sun fara sharhi game da ziyarar sakataren harkokin waje Amurka wato Mike Pompeo zuwa Afirka, musamman maganin cewa Najeriya ba ta cikin kasashen da zai ziyarta. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibril ya aika mana.
To sai dai kamar da aka saba a 'yan shekarun baya, Najeriya ba ta cikin kasashen da sakatare Mike Pompeo yake ziyarta, duk kuwa da muhimmancin kasar ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci a nahiyar ta Afirka da kuma kasuwanci tsakanin Najeriya da kuma Amurkan baki daya. Tani da wannan mataki ya jawo sharhi tsakanin 'yan Najeriya, inda wasu ke sukan kasar ta Amurka, wasu kuma ke ganin matsalar daga Najeriya ne. Ga dai abinda wasu 'yan kasar ke cewa game da ziyarar ta Mike Pompeo a kasashen na Afirka banda Najeriya. Farko dai ga Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar haƙƙin bil'adama na kungiyar Amnesty Support Group.
Mu muna gani sun fahimci rashin nagartaccen shugabanci ne da kuma rashin tsaro da kuma rashin kula da al'umman ƙasan waɗanda ake mulka. Saboda in ka tsaya ka kalla, magana wanda ya shafi tsaro kadai ya isa ya hana America ta zo ƙasan nan. Sannan kuma na biyu, waɗannan farfaganda da ake ta yi na abin da ya shafi a cin hanci da rashawa ɗin nan, shi kan shi gabaki ɗayan shi abin ya zama akwai tasgaro a ciki, babu gaskiya a ciki.
Kaman ministan harkokin wajen Amurka da ya tsallake Najeriya, wannan mataki da ya ɗauka shine mataki wanda ke tabbatar da cewa duniya ta ci gaba, Najeriya kuma still muna nan dai inda nake ƙara komawa baya ma ake yi a maimakon ci gaba, ko kuma a maimakon a ce an samu haɓaka ɓangaren tsaro da
ko a kwanan nan sai da ƙasar ta Amurka ta saka Najeriya cikin ƙasashe da za ta sanya wa 'yan ƙasar takunkumi na wani nau'in biza na zama a cikin ƙasar ta Amurka bisa zargin ayyukan ta'addanci. Ga dai abin da wasu 'yan ƙasar ke faɗi. Da farko ga Malam Mikael Shagarda kuma Rabi Lumani mazauna birnin Lagos.
Maganan hana 'yan Najeriya maganan visa da Amurka ta yi kwanan nan, tabbas wannan shi ma wa'yansu alamomi ne da yake nuna cewa akwai dai lauje cikin naki. Za ka ga cewa kamar tana kokarin nuna wa duniya cewa ba ta jin daɗin abin da shugaba Buhari yake aiwatarwa a Najeriya, shi yasa kwata-kwata take nuna wa mutane duniya cewa kwata-kwata yanzu tana neman kamar za ta yanke wa'yansu 'yan hurdodi da nan Najeriya. Amma dai ga mu mutanen ƙasan, muna ganin ai idan muka tsaya don kokarin gyara al'amuranmu a ƙasanmu, ina ganin babu wani abin damuwa ko wani tashin hankali.
Ya kamata a ce in dai har Amurka wani jigo a Amurka zai kawo ziyara Afirka, ya kamata a ce to ya fara da Najeriya, in ma bai fara da Najeriya ba ya kamata a ce ya zo Najeriya. Sannan kuma na biyu, kaga a 'yan kwanakin nan ne shi kansa shugaban Amurka Donald Trump ya sanya takunkumi na hana visa ga 'yan Najeriya domin a zo a zauna zama na dindindin Amurka saboda sha'anin tsaro. Saboda kaga yanzu a Najeriya harkar tsaro din nan ta taɓarɓare.
Ziyarar ta Mike Pompeo a Afirka dai ya maida hankali ne akan bunƙasa tattalin arziki da tsaro, daya daga cikin matsalolin da ke ciwa 'yan Najeriya tuwa ƙwarya, ko da yake a ganawar da shugaba Muhammadu Buhari da shugaba Donald Trump na Amurka a bara sun amince na sayarwa Najeriya wasu zaratan jiragen yaƙi da kuma sauran taimakekeniya ta fuskar tsaro. Sai dai kuma wasu na yi wa ziyara a matsayin na neman nisanta ƙasashen Afirka da China, da yanzu haka ta yi kaka gida a ƙasashen na Afirka. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
To a yau Talata, hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fararen hula a Siriya ba su taɓa shiga yanayi na barazana ba, kamar a wannan lokaci da dakarun gwamnati ke kai farmaki arewa maso yammacin ƙasar a wani yunkuri na ƙwato ikon yankin. Yayin da take magana a birnin Geneva, shugabar hukumar Michelle Bachelet ta yi kira ga bangarorin da ke takaddama da juna da su kaddamar da shirin tsagaita wuta su kuma samar da hanyoyin da fararen hula za su fice daga yankin cikin sauki. A daidai Litinin shugaba Bashar al-Assad ya yi wani jawabi na ba sabon ba a talabijin inda ya sha alwashin cewa birnin Aleppo zai farfado fiye da yadda yake a da bayan da dakarunsa suka kwato yankin daga hannun ƴan tawaye.
Aleppo has won and Syria has won. We have all won over the fear that they tried to grow in our hearts.
Yace birnin Aleppo da Syria sun yi nasara. Mun yi nasarar kawar da fargabar da ke karuwa a zakatanmu. Mun kuma yi nasarar kawar da tsoron da suka yi kokarin dasa mana. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi kiyasin cewa sama da mutum 900 ne suka fice daga yankin tun daga watan Disambar bara. Yayin da farin dango ke ci gaba da mamaye yankin gabashin Afirka, hukumomi a Uganda sun tura dakarun kasar domin yakar kwarin da ke yi wa gonaki shigar cinyedu. Rotani na nuni da cewa yayin da kwarin ke ratsa yankunan sukan yi kwayayen da aka yi kiyasin za su kyankyashe cikin makonni masu zuwa. Lamarin da ya jefa fargaba cikin zakatan manoma kan abin da ka iya faruwa a nan gaba. Ita dai kasar ta Uganda ta kasance kasa ta baya-bayan nan da take fuskantar matsalar mamayar farin dangon waɗanda yawansu ya kai miliyoyi bayan da suka ƙetara kan iyakar Kenya. Sai da duk da tura dakarun kasar da aka yi don su yaƙi farin, Komanda Manjo General Kavuma ya ce akwai ƙalubale.
And when we kill them or during the spray, then they jump and go on top of the trees.
Yace idan muka yi kokarin kashe su ko kuma muka yi kokarin yi musu feshi sai su dane kan bishiya kuma bayan aikin kayan aikin mu ba sa iya kaiwa saman bishiyoyin.
To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya an sami wani rashin jituwa tsakanin mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro da shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa da masana ke ganin hakan zai iya sanya harkokin tsaron kasar cikin rudani. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Shi dai mai baiwa shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro Manjo General Babagana Mangono ya zargi shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa Malam Abba Kyari da yin shishigi a cikin sha'anin tsaro. Inda ya umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasar da su guji karɓar umarni daga hannun Malam Abba Kyari. Yana mai cewa wani lokacin ma Abba Kyarin na ba da wannan umarni ne ba tare da sanin shugaban kasa ba, wanda hakan na ƙara addamar mala sha'anin tsaron kasa. Shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa bai da hurumin kare kasa ko kuma jagorantar sha'anin tsaro, in ji Mangono. A saboda haka kiran taro da manyan hafsoshin tsaron kasa da ma jami'an diflomasiyya a kan sha'anin tsaron ba tare da mai ba da shawara kan sha'anin tsaro ko kuma ministan tsaron kasa ba. Wannan tamkar karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya. General Babagana Mangono ya ce ci gaba da katsalandan da Malam Abba Kyari ke yi a kan harkar tsaron kasa, wannan ka iya tauye nasarar cin matsaro da shugaban kasa ke hankoran yi. Wannan saɓani dai tsakanin manyan jigajigan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, in ji Manjo General Janedu Sani Bindawa da ke zama tsohon babban komanda a rundunar sojojin Najeriya. Ya ce hakan ka iya tauye sha'anin tsaro a ƙasar.
Illa ma ba ƙarama ba, musamman yanda muke cikin hali na ha'ula'i na tsaro ta ko'ina, illan da yake yi ko kuma ma illan da ya yi. Dan yanzu kaga ya fito cewa ma wasu abubuwan da na maganar tsaro din nan ya nuna cewa wannan rishin ji ya kamata shugaban kasa ya kirawo su in zai za su ne za su ci gaba da yi mai aiki, su ci gaba da yi mai aiki kowa ya tsaya tsakani ga Allah kuma saboda martaban office din da suke riƙewa da martaban 'yan Najeriya. Su bari a yi aiki yanda ya kamata.
Su ma masana irin su Dr. Kabiru Sufi na ganin wannan saɓani na jigajigan gwamnatin tarayyar lalle ka iya kawo cikas ga harkar tsaron ƙasa.
Zai yiwu su manyan hafsoshin ƙasar nan su rika samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban, tunda kamar yadda aka ga takardar korafi din wanda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai bada shawara din, wanda ta nuna cewa kamar su daina ɗaukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikatan. To wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su su ɗauka, wasu kuma su ɗauka kwana shi wancan shugaban ma'aikatan cikin gida din. To kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna, to za a iya samun matsala.
A safiyar yau ne jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta fidda sanarwa inda ta dora alakin wannan kwamacala akan shugaban kasa Muhammadu Buhari. Sakataren jam'iyyar na kasa baki daya, Senator Umaru Tsauri, ya mun karin bayani.
Mutanen Najeriya da yawa har matar shi ta faɗa cewa waɗansu ne suka yi hijacking gwamnatin shi kuma kina nan aikin shi. A faɗa mishi ko a gwada mishi ko a kawo mai sa hannu. So gaskiya magana bai san abin da ake ba. Wannan abin da ya faru tsakanin shi NSA da su staff ya gwada ma'aikatan Najeriya cewa abin da muka faɗa shi ne gaskiya magana. An waye gari wannan baya iya. Saboda haka abin da ya kamata shi ne ya choose the path of honor. Ya yar dan mangoro duka da kuda. Ni a da mulkin nan afa wanda ke iyawa.
Da na tuntubi babban mai magana da yawun fadar shugaban kasa Mr. Femi Adesinawa kowane martani za su mayar akan haka. Ya ce da ni ba zai ce komai ba. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 10:16 na safe ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadin cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin namu na wannan makon zai leka jamhuriyar Niger, inda wakilin Musulun Muminu Barma ya tattauna mana da mai bawa shugaban kasar shawara akan noma da kiwo, Dr. Manzo Abubakar. Ya kuma yi karin bayani akan noma da kiwo da ake gudanarwa a kasar tun daga lokacin da ta sami yancin kai zuwa yanzu.
Lalle abin da ya shafi noma, duk wanda ya zance noma ya fara zance yace aiki na farko wanda dan adam wanda dan adam ya lakanta, kuma wanda dan adam ya koya, kuma wanda shine daga shine duka wani aiki ko kuma an sa ayyuka suka tashi. Aikin noma dai in aka dauke shi a jumlce ya kumshi da abin da ya shahi noma, yace noman abinci, noma na gandari, noma na kamar lambu, noma na gonakai wanda ake aka hisani kamar noman damuna, da kuma kamun kihi ko kuma yace kiwon kihi, kiwo wanda aka sani babba da abin da ya shahi aikin itace, hudda zumuwa da makamantansu. Duka wannan in aka yi zancen noma ana magana da wa'innan duka wannan ayyuka ko kuma wannan bangare-bangare na noma. To he zamanto yanzu kaman mu abin da shahi Niger mun shi dogara iyaye da kakannu da noman damuna. Bancin shi kuma da yake damuna bata da karko sosai, wata biyu zuwa wata uku wata hudu haka take in tarihi. Dole ne kenan ka gani a lokacin da rani ne ya koma ga tabakuna inda za a yi noman rani, wanda kuma anan ne ake kaman noman lambu, wata garka, wa'ansu kananan abubuwa haka wanda ake iya noma, wanda za a kai kasuwa. To ka gani wannan bangare ne na wannan karamin ince bangare na abin da shahi noma a nan Niger. Kuma babban bangare na abin da ake ce ma noma shine abin da shahi kiwo, kuma da yake abin da shahi Niger Allah ba mu hilaye, Allah ba mu ince kuma kaman guraren da ciyawa take iya haɓakowa, da kuma kan wa'ansu itatuwa da ake samu wanda su ne ake gangama don saboda abinci ya ishi dabbobi. Bancin haka kuma hilayen nan masu yawa da suna akwai hasken rana wanda su ne abubuwan da ya kamata in ana son a tahiyar da kiwo ko na irini ya zamanto da akwai hili kuma da akwai ciyawa za samu da da kuma hasken rana. Kaga muna da hasken rana wanda yana ƙara ma dabba kuzari da ƙarfin kashi, bancin har kuma hasken rana shine yake ba kaman itatuwa ciyawa ta yi ƙarfi ya zamanto tana da inganci wajen abincin dabbobi. To wannan ma shine kyautar da Ubangiji Allah ya ma kasamu, don saboda wannan kake ganin noma da kiwo sun zamanto babban ayyukan da za a iya sa sahun gaba a nan kasanmu ta Nijar. To amma a yanzu tahiyar ta noma da kiwo tahiya ce wadda ke tun lokacin da aka Nijar ta samu 'yancin kai, zamanto abubuwan da ma'aikanta da mutane suka sa gaba don saboda a ci amfaninsu, don saboda mutum ya kare mutuncin shi da zaman shi na dan adam, yanda zai samu abincin da zai ciyar da kanshi da ya ciyar da iyalinsa. To amma yawanci da yawa sai aka yi kasamun kaman gurɓacin yanayi wanda yake ya zama kuma bancin haka in wa'ansu shekarun sai a samu kaman alloba abin da shahi kamar hori wanda yake kawo matsaloli da yawa. To a lokacin nan a baya ba da yawa bane suke abin da shahi aikin garka ko kuma aikin noman rani. Akwai lokacin da aka haɓaka wannan aikin noman rani shine kaman wajen in ce 1974 daga wannan lokacin kuma har abin da ya kawo dai 1984 inda aka samu wata shekara da aka yi hori sosai kuma mutane suka jikita sosai. To a lokacin nan ne gwamnatin nan lokacin nan ya ce to mu koma mu ba da ƙarfi wajen abin da ya shafi noman rani.
Masu sauraronmu, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku je mu ɗauke da cigaban shirin. Yanzu a madadin baƙon namu Dr. Manzo Abubakar da wakilin Musulun Mumin Barma da ya tattauna da shi, sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti, Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko haɗin gwiwa ne daga Haruna Abdulmumin Maigwado da Ilyasu Ibrahim Ɗanbushiya. Suka ce a yau muna son ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin mu nuna rashin jin daɗi game da mutuwar mutanen da suka rasa rayukansu a jamhuriyar Nijar sakamakon turereniya a wajen bin layin rabon tallafi. Allah jiga musulmi amin. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Lawar. Ya ce ina kira zuwa ga shugaba Buhari da 'yan majalisu da gwamnoni da ku ji tsoron Allah, ku farko daga baccin da kuke yi, ku tashi tsaye haikan, ku samar da matakan tsaro da za su kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu, domin a yanzu kam 'yan ta'adda suke mulkin wasu sassa a ƙasar nan musamman arewacin Najeriya. Sai saƙon da ya fito daga Muhammad Ahmad Usman. Ya ce a gaskiya yadda 'yan ta'adda suka mamaye ƙananan hukumomin Rafika Gara da Mashegu da Shiroro a jihar Neja, abin ya fi ƙarfin tunaninmu, amma babu wani ƙoƙarin a zo a gani da hukumominmu suke taɓukawa. Ya Allah ka kawo mana taimako. Daga nan sai saƙon da ya fito daga Isa Lawal Girgir. Ya ce salam VOA Hausa, gargaɗin da shugaba Buhari ya yi yanka da mutane 'yan ta'adda su ɗauki doka a hannunsu. A gaskiya wannan gargaɗi ya yi daidai saboda ɗaukar doka a hannu kan haifar da mummunan sakamako. Sai saƙo daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salam VOA Hausa, harin ramuwar gayya da wasu 'yan bindiga suka kai wasu ƙauyukan batsari a jihar Katsina abin bakin ciki da takaici ne. Ya Allah ka shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki ɗaya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Hassan Dogon Faci. Ya ce assalamu alaikum VOA Hausa, sannu ba ta warke ciwo amma tana da dadi in ji Bahaushe. Muna yaba gwamnan jihar Katsina akan ziyarar jajantawa da ya kai mu mutanen ƙauyen Tsanwa da Dankar da ke yankin karamar hukumar Batsari akan harin da ƴan bindiga suka kai musu. Tabbas ya nuna ya damu abin da yake damun al'umma. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Godiya muke yi.
Madalla a gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga wannan sakon. Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Kungiyar alkalan kotunan tarayya a nan Amurka za ta yi wani taron gaggawa a gobe Laraba bayan da jami'an ma'aikatar shari'ar kasar suka yi katsalandan a wata ƙara da ta shafi wani babban aminin shugaba Donald Trump. Shugabar kungiyar mai shari'a Cynthia Roof ce ta shaidawa muryar Amurka hakan, inda ta ce sun kira taron ne saboda sun damu da yadda ake sukar alkalai batun da shi ake sa ran zai mamaye taron. Kodayake ta kauce faɗaɗa bayananta, amma dai mai shari'ar ta ce ba za su iya jira har sai lokacin taron da suka saba yi a lokacin farkon hunturu ba, shi yasa suka kira taron a yanzu. A yau Talata, jami'an kiwon lafiya a China sun tabbatar da cewa mutum 72,000 ne suka kamu da cutar coronavirus ya zuwa yanzu, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya doshi 1,900. Waɗannan alƙaluma na baya-bayan nan sun haɗa da mutum 98 da suka mutu wato sanadiyar cutar, sannan 1,886 da suka harbu da ita wannan cuta, lamarin da ya ɗora babban nauyi a kan fannin kiwon lafiyar ƙasar ta China. A jiya Litinin, babban daraktan hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce alƙaluman baya-bayan nan da hukumomin China ke fitarwa na nuna cewa ana samun raguwar masu kamuwa da cutar, amma ya ce akwai bukatar abin sani a hankali. Tsohon magajin garin birnin New York Michael Bloomberg ya yi nasarar shiga zango na gaba a muhawarar da ake yi tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Democrat da ke neman tikitin karawa da shugaba Trump a zaben watan Nuwamba. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da kafafen yada labarai na NPR da PBS suka yi, wanda aka fitar a yau Talata, ya nuna cewa Bloomberg ya samu goyon baya da kashi 18% wato yana biye kenan da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da ya samu kashi 31%.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma an jima da dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai, da kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyan namu na yau Mr. Dan. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya, sai mu haɗu insha Allah a cikin shirin namu na dare. Yanzu a dakaci shirin yau da gobe.
don't know.